كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيعة فاستغفروه إنه هو البر الرحيم dukkan yabo da dukkan godiya da dukkan kirari da jinjina sun tabbata ga Allah muna gode masa muna neman agajin Allah da taimakon sa muna roƙon Allah da ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shiryar shine cikakken shiryayye Allah ka shirye mu duniya da lahira wanda ya bata ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkar Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ya turo shi domin ya zama haske ga wannan al'umma ya kuma zama martaba da kima ga wanda suka bi wannan addini da kuma wannan littafi da kuma wannan sunna Allah ka hada mu da albarkar wannan manzo da alherin sa gabaki daya ya ku ɗan uwana masu albarka wannan ita ce khutbar mu ta hudu daga cikin jeren girar khutbobin da muka yi musu take da adabul kasabi wat tijara wato ladubban neman kuɗi da kuma ladubba da kasuwanci har yanzu muna bangaren abin da ya shafi wato neman kuɗi bi ma'ana ka je kai aiki ko da ƙarfinka ko dai da basirarka ko wani abu ka samu ainihin wato abin da za ka yi rayuwa da shi kuma idan mun gama da wannan za mu zo kan maganar kasuwanci ma'ana saye da kuma ainihin wato sayarwa a ci gaba da maganganun da muka ɗauko sati da ya gabata malamai suka ce fa'alal muslimi an yasafi kasab rizqihi qadra istita'atihi wajibi ne akan musulmi da ya zage damtse ya nemi arzikinsa ya nemi abincinsa ya nemi yadda zai rayu gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya bashi iko wala ya takasal kada ya dinga kasala akan haka hatta yahfaza nafsuhu min dhulli su'al har ya kiyaye kansa ya kiyaye mutuncinsa daga kaskanci da wulakanci na roƙon mutane da kuma tambaye su ya zo a cikin afarai da yawa a hani dangane da ainihin wato roƙo da kuma abubuwan da suka tabbata idan ka karanta riyadu salihin babi ne musamman malam yayi dangane da haramcin roƙo da in tambayar mutane musamman idan kana cikin wadata da kuma halaccin sa yayin da ka shiga cikin kunci da damuwa wanda ka cancanta kai roƙo ko ka tambaya a ainihin wato taimaka maka ya kawo hadisi da yawa waɗanda suke bayyanar da haka kuma ya ishe mu mu gane cewa wato bai yiwuwa mutum ya samu ta hanyar roƙo ko kuma ta hanyar kashe jiki ko ta hanyar zama ba tare da mutum ya tahi yayin ƙuraya ne ma ba a wasu suna ba da misalin haka suna cewa alam tara anna allaha qala li maryam wa huzzi ilayki an-nakhl yasqutu laki ar-rutab wa law sha'a an tajnihi min ghayri hazzi hajjanathu walakin li kulli shay'in sabab suna cewa baka gani bane alam tara anna allaha qala li maryam ko li maryama baka gani bane allah ya fada wa maryam wa huzzi ilayki an-nakhl yasqutu laki ar-rutab ki girgiza ku tuttiran dabino danyen dabino nunan ne zai ainihin wato zubo miki suka ce walau sha'a da Allah ya so an tajinihi min ghairi hazziha za ta iya samun dabinan nunan ne ba tare da ta girgiza ba walakin li kulli shay'in sabab sai dai Allah ya ce wa maryamu ta girgiza ne sannan dabinan ya zubo saboda a nuna maka komai da ka sani yana da sababi yana da hanyar da za a bi a neme shi komai saukin abun to ana buƙatar ka ainihin wato yi kokari ka je ka ainihin wato nema wannan Allah ya faɗa a cikin suratu maryam wanda wannan malami ya narke abun ya zama baiti da Allah madaukakin sarki yake ba mu labari lokacin da wannan ciki ya same ta fa ajaa al makhadu ila jiz'in nakhlati qalat sai take cewa mittu qabla hadha ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya ina ma da na mutu kafin wannan rana ina ma da na mutu kafin wannan rana na zama mantacciya a bar mantawa ina ma an manta ina ma ma'ana Allah bai halicce ni ba saboda tana ganin abu ya same ta wanda ba ta da abin da za ta iya fadawa al'umma saboda ba ta san ta ina abin ya zo mata ba
to shine anan ne fanadaha min tahtiha Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki thariya sai ce wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutban janiya fakuli washrabi wa qarri 'ayna sai aka kira ta daga karkashin ta wasu malamai suka ce Allah ne ya kira ta wasu suka ce a mala'ika ne wasu suka ce jinjirin da ta haifa ne ma ya kira ta wannan malaman tafsiri suka yi ta sabani akan haka aka ce mata Allah ta hazani karki bakin ciki baki da bakin ciki baki da damuwa qad ja'ala rabbuki tahtaki thariya Allah ya sanya miki yadda zaki rayu da yadda zaki ainihin wato wanke danki da abincin da zaki ci da duk abin da yake bukata a karkashin ki sai ce wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati ki girgiza wannan kututturan dabino to saqit alayki rutban janiya wato nunannun dabino nunannu rutattanyu za su ainihin wato azubo miki to shine kuwa ta girgiza kuma ta samu abin da tace ala ayi halin malamai suka ce ana buƙatar mutum kar ya zama ya dogara da roƙo ko ya dogara da tsammanin warabbuka kawai yana jiran arziki ya zo masa wasu daga cikin mawaka suna cewa innal wuqufu ala al abwab hirmanu wal ajzu an yardul insana insanu mata tu'ammilu makhluqan wa taqsuduhu in kana 'indaka birrahmani imanu sit bil ladhi huwa yu'ti wa yamna'u dha fi kulli yawmin fi khalqihi shanu malamai suna cewa ya za ai mutum dan adam musulmi ya ainihin wato dinga tsammanin samu daga gurin dan adam ba zai ji ya nema ba ba zai kuma dogara da ubangijinsa ba yace idan har kana da cikakken imani da ubangijinka wal ajzu an yardul insana insanu gajiyawa ne a ce mutum ya dogara ko yana fatan wani mutum dan uwansa shine zai masa abin da yake bukata a rayuwarsa yace ta ina zaka dinga fata ko kana nufin wani dan adam da neman abin da zaka ci ko zaka sha ko zaka yi mu'amala da shi in kana indaka birrahmani imanu in har kana da imani a gurin ubangiji kana da imani da Allah shi ne ke bayarwa yace fik bil ladhi yu'ti wa yamna'u dha bil ladhi huwa yu'ti wa yamna'u dha ka amintu ka dogara da Allah wanda shi duk wanda kaga ya bashi ko duk wanda kaga ya samu to shi ya bashi haka kuma duk wanda kaga ya rasa Allah ne ya hana shi yace fi kulli yawmin fi khalqihi shanu fi kulli yawmin lahu fi khalqihi shanu a cikin kowanne yini Allah madaukakin sarki yana da aikin da yake yi dangane da ainihin wato bayin sa saboda haka ya ku ɗan uwana ku sani cewa nema da hanyar nema ta hanyar amfani da karfi ko wani abu wannan malamai suna bada wato muhalli ne mai muhimmanci a rayuwar musulmi kada ya dinga wasa da ainihin wato kokari wajen neman na kansa daga cikin ladubba na mai kasuwanci wanda ya kamata ya nema amma kafin nan idan mun ce ga hanyar neman kuɗi ta hanyar karfi to menene kuma kasuwanci malamai suka ce kasuwanci shine ko dan kasuwa shine mutumin da yake saya yake sayarwa da nufin ya ainihin wato samu riba wannan shine dan kasuwa at-tajiru huwa zalikum ash-shakhsu alladhi yumarisu al-a'mal at-tijariyya ala wajhi al-ihtiraf wato mutumin da zai saya ya sayar dan ya samu riba wannan shine ake kira dan kasuwa ita ko kasuwa malamai suka yi ta'arifin ta da cewa hiya isti'malul mali bil bay'i wash-shira' lil kasab wal ribhi wa qad awrada al-qur'an al-karim hadha al-ma'na al-maqsud malamai suka ce abinda ake nufi da kasuwanci kuwa shine mutun yayi amfani da dukiyarsa wajen ya sayi abu ya je ya sayar da shi ya samu riba ya samu ainihin wato alheri a cikin wannan wannan shine abinda ake nufi da harka ta kasuwa da kuma nema kaga ta bambanta da harkar neman kuɗi ta hanyar karfi domin shi jarinka lafiyarka jarinka karfinka jarinka basirarka jarinka hikimarka jarinka wato wani abin da zaka iya sarrafawa ko kuma kai wani abu wanda zai iya mai da wannan abun kuɗi ko wani abu makamancin haka ko ka kera wani abu ko ka gina wani abu ko wani abu makamancin haka wannan shine neman kuɗi ta hanyar aiki da jiki neman kuɗi kuma ta hanyar kasuwa shine ka sayi abu ka sai da shi dan ka samu riba Allah subhanahu wataala ya ainihin wato ambata mana harkar kasuwanci da ma'ana guda biyu a cikin alqur'ani da Allah yake cewa idza ra'aw tijaratan aw lahwan in fadu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'inda allahi khairun min allahwi min at-tijara wallahu khairur raziqina wannan sai ya nuna mana wato Allah yana magana anan da ma'anar kasuwanci ta hanyar saya da ainihin wato sayarwa amma da Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun har zuwa ƙarshen ayoyi malamai suka ce wannan kuma kasuwanci ne da yake da ainihin wato ma'ana ta kai aikin ibada da ayyukan alkhairi da mu'amala da Allah mai kyau a cikin harkokinka sai ka samu biyan bukatar duniyarka da lahirarka dan haka kasuwanci ya kasu kashi biyu suka ce akwai tijaratun dunyawiyya kasuwanci wanda ya shafi harkar duniya da harkar ainihin wato lema da saya da sayarwa wannan a duniya ake yin sa idan mutum ya tsara dokokin Allah Allah zai bashi kuma sannan yana iya samun lada da alheri a gurin Allah da kuma at-tijaratul ukhrawiyya wato kasuwanci na lahira shine ayyukan addini da ayyukan alkhairi wanda mutum zai yi ya samu ainihin wato lahirar sa tai kyau kuma rahama ya same ta a gobe kiyama Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratu fatir yana cewa innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur sai yace liyafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur Allah ya ce lalle waɗanda suka yi imani wanda suka yi imani suka ainihin wato yarda da Allah kuma suka ainihin wato karanta littafin Allah subhanahu wataala suka tsaida sallah suka bada zakka daga cikin abin da Allah ya azurta su a bayyana ko a koye Allah madaukakin sarki ce waɗannan za su samu lada wanda ba zai yanke ba yarjuna tijaratan lan tabu za su samu wani kasuwanci tsakanin su da Ubangiji wanda ainihin wato ba zai yanke ba menene kasuwancin sai Allah ya ce liyafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi wato kasuwanci da Allah zai cika musu lada ya kuma ƙara musu cikin falalarsa innahu ghafurun shakur lalle Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne shakur kuma mai yawan godiya ne mai godewa ne akan abin da aka yi wanda yake mai kyau ya bada lada Allah madaukakin sarki zai yi ainihin wato wannan sai nuna mana ashe tijara tana da ma'ana guda biyu ma'anar farko ita ce tijara tsakaninka da dan uwanka musulmi ka saya ko ka sayar ma'ana ta biyu shine tijara da tsakaninka da Ubangiji kai masa aikin addini ya biya ka da jannatul firdausi wannan shine nau'in kasuwanci na biyu kamar yadda malamai suka faɗa yasa a wani guri Allah ya ce inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan alayhi haqqan fi at-taurat wal injil wal qur'an faman awfa bi ahadihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bihi wa dhalika huwa al-fawz al-'azim Allah madaukakin sarki yace inna Allah ashtara min al-mu'minina Allah yayi ciniki ya biya daga mu'minai Allah yayi cinikin ya biya daga mu'minai menene Allah yace anfusahum wa amwalahum zukkunan su da rayukan su da kuma dukiyoyin su menene Allah zai biya su Allah ya ce bi anna lahumul janna shi ya sayi ransu ya sayi dukiyoyin su zai ba su aljanna bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah suna kokarin daukaka da habaka addinin Allah da tabarkin Allah da dukiyar su da kuma rayukan su da wannan gabar ne malamai suka ce babban abin da dukiya za ta yi wa bawa kuma babban abin da jikinka zai maka ya zama ka zauna lafiya duniya ka zauna lafiya tsakaninka da Ubangiji shine amfani da waɗannan abubuwa guda biyu wajen taimakon addini da agazawa addini da tallafawa addini wallahi tallahi idan ka je ka ga abokan zaman mu irin yadda suke hidima da matsayin su suke hidima da dukiyoyin su suke hidima da dukkunan su wajen haɓaka addinin Allah wallahi zaka yi mamakin mutanen mu irin yadda mutanen mu ba sa iya wato amfani da dukiyar su wajen haɓaka addini sai kalilan daga ciki su ma kalilan din idan ka ji abin da suke da hina dukiya da kuma irin dan abin da suke tsakura suna bawa Allah wallahi zaka sha mamaki kuma abin zai baka takeici wallahi jama'a muna da masu kuɗi muna da masu dukiyar da wallahi wallahi ya kai a ce mun samu fita daga duk wani talauci musamman mutanen karkara da mutanen da suke ba su da galihu a kasar nan muna da manya-manya masu kuɗi. Kwanan nan aka yi wani analysis, aka fitar da wasu manya-manya masu kuɗi a Najeriya nan su mutum 25. Aka ce wallahi kowanne mutum biyu daga cikinsu ko mutum ukun an haɗa su za su iya riƙe ƙasar nan ba tare da wata matsala ba. Yanzu don Allah ka ɗauki Dangote. Dangote yanzu ya zo ya gina refinery, wanda refinery nan duk duniya yanzu babu kamarsa. Ba wai maganar din Najeriya ko duk Afirka ba, duk duniya babu kamar shi. Refinery da ya ci akalla dala biliyan 20 da wani abu ko dala biliyan 200 da wani abu, ba zan iya faɗin su don kuɗin, ni ma ya fi ƙarfin tunanina. Riƙe su ma wallahi sai ka yi da gaske. Yanzu idan mutum ɗaya a ƙasar nan zai iya cire wannan kuɗin ya gina refinery, jama'a, ya gina wannan abin da duk duniya, America, Ingila, China, Japan, duka ba su da shi. Don Allah, don Allah, ba abin mamaki ba ne da takaici a ce mutanen ƙasar shi suna fama da talauci. Wannan kuɗin fa ya wuce tunanin mutane wallahi. Duk inda tunaninka yake ya wuce wannan gurin. Fama da ke Allah ya jarrabe mu da ƙasa, shugabanni ɓeraye masu kuɗi marowata. Yanzu idan ka ɗauki abin da aka rasa a cikin shekarun nan da suka wuce, jama'a, abin da aka ku yi haƙuri, ba ku yadda za mu yi wallahi wasu abubuwan fa dole sai muna bayani a kansu. Wannan shi ne gaskiyar magana. Kuɗin da ake maganar an sace da aka fitar wanda za a gyara refineries na Najeriya, wanda yanzu majalisa tana so ta taso da maganar, an sace kuɗi mana kusan dala biliyan 12 ko sama da haka. Ba abin da aka gyara, ba abin da ya canja, ga mutum ɗaya ya gina sabo ba wai gyara ba, wanda ya haura na duk duniya gaba ɗaya, kuma ɗan ƙasar ne. Yanzu wannan subsidy da ake magana an janye, ranar ina jin Baba Sule suna analysis a gidan rediyo, yana cewa shekara 13 da wannan subsidy ake tafiya, shekara kusan 13. Kuɗin da ake kashewa a subsidy nan, inda za a haɗa shi a ce a kashe shi a titunan Najeriya, sai an yi titi kilomita 13,000 da wasu ɗaruru ruwa, wanda idan aka yi titunan da suka kai kilomita 13,000, babu wata babbar hanya a Najeriya kaf gaba ɗaya wanda ba za a gyara ta ba. Duk wata babbar hanya daga Lokoja zuwa Inani, daga Abuja zuwa wata shegantakuna minal jairina, da duka wallahi tallahi ya ce gaba ɗaya sai an gyara su, kuma sai an samu rarar kuɗi. Amma yanzu ina kuɗin suke? Yasa kai da kake kwarmato an cire subsidy yana damunka, wallahi da cire shi da kar a cire shi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, don ba abin da kake amfana da saka shi. Yanzu kuna ganin ƙasashen da suke gefen Najeriya su suke zanga-zanga akan an cire subsidy a gidan uwarwa, ƙasarsu ce? Amma me yasa suke yi? Saboda suna amfana. Waɗanda suke amfani da wannan subsidy suna da gidajen mai a bordojin ƙasashen nan, suna ɗaukar mayin suna kaiwa waɗannan gidajen man, ana smuggling ɗinsu, ana fita musu da shi. Don haka ba ma kai ne yanzu ka damu da cire subsidy ba, mutanen da suke gefen ƙasashen su ne ma yanzu suna cikin damuwa, me yasa aka cire? Daga cikin jihohin da ake smuggling ɗin man nan, jiya nake jin labari akwai jihar da yanzu mai ya koma naira 1,300 da wani abu, saboda an hana kawo irin wanda suke sata mai subsidy. Yasa sati da ya wuce na ce mu bi wannan matsalar a hankali, kar kai gaggawar jin cewa ba a maka adalci ba ko ba a kyauta maka ba. Ka tsaya ka bibiyi kafafen yaɗa bayanai, ka bibi. Yanzu ga Nigerian Airways, duk da saukar shugaba Buhari da kwana 4 ko 5 aka yi launching ɗinsa akan cewa Nigeria ta samu Nigerian Airways, haka ne ko ba haka ba? Amma yanzu duk kafafen yaɗa bayanai ya bazu, ba wai ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, ba goma ba, ba ɗari ba, duka kan cewa wannan jirgin ƙarya ne, ba gaskiya ba ne, ba jirgin Najeriya ba ne. hayarsa aka dauko aka yi masa penci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina ba ku je da yaudar bayin Allah da kuke da irin waɗannan abubuwa a ƙasar nan ne fa aka ce an gyara wutar mambila aka zo daga ƙarya aka tabbatar da ƙarya ne kuma ba abin da ya faru a ƙasar nan aka ce maciji ya cinye trillion tara maciji ya haɗe trillion tara kuma har yau ba abin da aka yi a ƙasar a ƙasar nan ne fa a ofishin yar shugaban ƙasa a ɓangaren NNPC aka sace wasu biliyoyi yar shugaban ƙasa ne take da alaƙa da gurin amma an sace kuɗin har yau ba abin da aka yi a ƙasar nan duk abin da ka ɗauko ka kalle shi za ka ga tsantsar zalunci ne da tsantsar rashin adalci ake wa mutane kone wannan irin abu ne shi yasa kai musulmi ka nemi kuɗi kamar yadda na faɗa a hukubata ta farko da manufar guda biyu na farko shi ne babban manufar ka ta neman kuɗi shi ne ya za ka taimaki addinin Allah ya za ka inda musulunci yake kuka ka je ka share masa hawaye wannan ya zama ita ce babbar manufarka inda duk ka ga wata gudunmuwa da in ka bayar za ta yi amfani kar kai wasa da ita ya zamanto wannan ita ce babbar manufarka sannan manufa ta biyu shi ne kare mutuncinka da rufawa kanka asiri da kai da iyalanka na rantse da Allah duk wanda bai sa waɗannan manufofin guda biyu akan neman arziki ba zai tara kuɗi ko shakka babu bana shakka akan Allah zai iya bashi domin Allah zai iya ba wa munafiki zai iya ba wa musulmi zai iya ba wa arne zai iya ba wa musulmi zai iya ba wa kowa amma ina ne tabbatar maka amfanin dukiya na duniya da lahira wallahi maharumu anta min hadha an-naf Allah ya haramta maka amfanin wannan dukiyar ba za ka ji dadin ta ba a nan duniya za ka wahalar da kai kuma wallahi in ka ji lahira za ka yi ba wa aya zakin ta saboda baka da manufa manufa mai kyau baka da ita za mu zo mu karanta adabu tijara ladubba yanzu mun kammala da adabu kasab ladubban aiki da karfi da basira da kere-kere da gine-gine da kaza ka nemi kuɗi ta wannan hanyar za mu zo mu kuma faɗi ladubba na kasaya-kasayar malam in muka zo wannan batsalar wallahi za ka sha mamaki yanzu jiya wani ya kira ni yake faɗa mun wani babban mai kuɗi a garin nan ya riƙe mar kuɗi ya hana shi kuma ya fi ƙarfin kuɗin wani yana daga cikin bala'in da muke fama da shi manya ba sa tausayin ƙanana ya karɓi kayansa ko ya sayi kayansa ya riƙe mar kuɗi ya hana shi ina jin yau da asuba ne ma ya kira da ba jiya ba ne yana so a taya shi addu'a Allah ya sa ya biya ya ce wallahi malam ya fi wannan ƙarfin kuɗin sau dubu amma ya hana ni nawa ne cikin 'yan kasuwar mu suke da irin wannan ɗabi'a nawa ne cikin 'yan kasuwar mu suke karyar da kayan mutum don sun gani cikin damuwa mutum zai daga gidansa saboda bala'i na rayuwa ya mar yawa yana so ya samu sassauci zai sai karami idan aka kira alhaji wani in ya karyar da gidan sai ka ji hankalinka ya tashi yana gadara yana mu za mu baka kuɗinka a hannu za ba to dama a me za ka bashi gidanka ne ko kuɗinka ne ko kayanka ne yana kuɗaitar da shi ya sayar masa da hi'ar har banza shi ya je ya ƙara kuɗi shi kuma ya je ya san yadda zai yi abinda mutanen mu suke kenan ba ba tausayi ga hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa rahimallahu imra'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara Allah kai rahama kai gafara kai jin kai ga mutumin da ke tausayawa wanda ya zo saya a gurinsa da kuma mutumin da ke tausayawa wanda zai sayarwa an bukace ka a matsayinka na mai saya ka tausayawa mai sayarwa baka san me yasa zai sayar ba baka san wace damuwa ba inda kana da kirki ma wallahi in kana da ninkin abin da yake da bukata sau goma kana iya cewa in dai haka ne wani ga wannan ka je ka biya bukatarka ka bar gidanka amma nawa ne za a gama rayu za su babansu zai rusa a anguwar maimakon a fara tunanin ya za a ɗauki ɗawainiyarsu da ɗawainiyar iyayen kafin su gama ta kaba kwaman kafin su gama ta kaba amma za ka ga masu kuɗin sun fara tai sun fara shinshine ta gefe kan cewa shin za su sai da gidan ne mu saya a ba jama'a ta ya za a yi Allah ya tausaya ma ba ka da tausayi mun yadda dukiyar ka ce mun yadda kasuwanci halal ne wa ahallallahu albay'a wa harrama arriba amma ko mun yadda da cewa rahimallahu ra'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara mu ji tsoran Allah wallahi sai da kan masaloli ne ga sunan burjik a ƙasa ga sunan a al'amarin rayuwa ga sunan a ƙasar nan an yi rashin mutuncin da ba a taɓa yin irinsa a wata ƙasa a duniya ba kuma har yanzu ana nan ana zaune dake Allah ya yi mu talakan Najeriya muna da hakuri da juriya wannan yasa har yau malamanmu suna danne mu suna karata da hankali ayi hakuri ya Allah muna roƙonka hakurin da muke din nan Allah kai amfani da shi ka kawo mana sauki a wannan ƙasa ya Allah Allah ana cutar mu wallahi tallahi in kana da damuwa ta yawan daga hankali in kana jin wasu kasafai kafafan yada bayanai na zamani da kuma gidajen talabijin da radio kana sauraron me yake faruwa a ƙasar nan Allah Allah sai ka rasa ina zaka sa kanka mas'alolin sun mutu tunanin kowa abubuwa ne ga sunan ka rasa ma ta ina za a fara magance su mu matsala masu kudinmu matsala 'yan siyasar ba matsala shugabanninmu matsala kowa ma matsala Allah ka kawo mana sauki Allah ka sa mu gama da duniya lafiya yan uwa bamu dakata a nan khutuban nan sai mun nema ba sallan da za ta kare ba sai Allah ne kadai ya sallan da za ta kare muna addu'a abinda muka faɗa Allah bamu dare shi wanda muka kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya yafe mana Allah ka kawo mana sauki a wannan kasa ya Allah Allah ka kawo mana dauki ya Allah ɗan kasuwar mu masu bin dokokinka da tausayawa al'ummarka Allah ka kara musu albarka cikin kasuwancin su wanda ba su da wannan dabi'a idan masu shiriwa ne Allah ka shirye su ka dawo da su kan hanya ya Allah waɗanda ba mai shiriwa bane cikin iliminka na gaibi Allah ka kwace dukiyar dake hannunsu ka danka ta a hannun mutananka na Allah wanda za su tausaya al'umma kuma su tausaya wa addininka ya Allah Allah duk abin da zaka ba mu na dukiya ka ba mu mai albarka na halal sannan ka tankwar zukatanmu Allah mu bauta maka da wannan dukiya ta hanyar taimakon addininka da al'ummarka ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يا الله منا توسلي دا وأنا عبادو دا مكي دو وندا سكا بكاتا الدعاء أغرم يا الله كبيا مسبكاتون سنة الهي wanda duk suke cikin damuwoyi da wanda suke nan da wanda ba sa wannan masallaci Allah ka yayi wa kowa damuwarsa da matsalarsa ya Allah wanda yake neman wani abu na bukata a gurinka na alheri ina muna roƙonka Allah muna tawassuli da dukkanin ayyukan alheri da muke Allah ka biya masa wannan bukata ta alheri ya Allah wanda yake tsoron wata matsala ko damuwa ko tashin hankali ko firgici ko razani ko asara ko ma wace irin matsala yake tsoron za ta afko masa Allah ka kiyaye shi daga afkuwarta Allah ka kare mu daga afkuwarta ya Allah Allah ka jikan iyayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka hada mu da su a jannatul firdausi Allah ka shiryar da iyayenmu ka shiryar da ƴan matanmu ka shiryar da samarinmu ka shiryar da matasanmu ka sa iyayenmu su zamanto magadanmu akan duk wani aikin alheri ya Allah Allah kar ka sa iyayenmu su gaje mu akan wani sharri da muka aikata a wannan duniya ya Allah Allah madaukakin sarki ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ce makomar mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum